Jackson. Il a même fait avec Michael Jackson ou encore même.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 22 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta cafke wani dan aiki da abokansa a game da kisan wani likita a birnin na Abuja. Haka zalika a jihar Barnan Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da aka zarga da aikata laifuka daban-daban, ciki har da wani dalibi da ya yanka wani yaro da riga a makarantar Elkanami da ke cikin garin Maiduguri. To kuma yasa wannan daliban yin wannan aika-aikar?
Ina so a cire ni a Bodi School ne kuma yake a cire ni. Shi ne ya ce zan yi abin da za a yi abin da ni a hostel ne.
Da mai kanka wuyan nashi?
Da reza.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ta'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaba na biyu mafi karfin ikon fada a ji a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a yau Asabar a wata ziyara da ba a saba gani ba zuwa Addis Ababa da wani jami'i daga Khartoum, wacce ta zo a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula akan iyaka kamar yadda jami'ai suka bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sudan suna ya rawaito cewa Muhammad Hamdan Daglo, wanda aka fi sani da Himeti, wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan, zai kasance a kasar Habasha na kwanaki biyu da zai gana da jami'an kasar Habasha da dama. Ministan tsaron Habasha Abraham Bilei ne ya tarbe shi a filin jirgin sama na Addis Ababa, a cewar wata sanarwa daga majalisar mulkin Sudan. Sanarwar ta kuma kara da cewa manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumomin leken asiri sun masa marabalale. Daglo shine shugaban rundunar Rapid Support Forces RSF, wani rukunin rundunar soji da ake tsoro sosai kuma mai karfi wadda ake zargi da kisan kiyashi a yankin yammacin Darfur. A yau Asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya, bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi a tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70, kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana. Harin da aka kai gidan yaron Gwairan da ke arewacin birnin Hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Akalla jami'an tsaron Kurdawa 28 da fararen hula 5 da kuma 'yan kungiyar IS 45 ne aka kashe a tashin hankalin, inji Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kungiyar Human Rights Observatory ta Siriya ta ce kungiyar IS ta kaddamar da harin a daren ranar Alhamis da ta gabata a gidan yarin da ke dauke da waɗanda ake zargi 3,500 mambobin kungiyar masu ikirarin jihadi, ciki har da wasu jagororinta. Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da hare-hare da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya sanadin mutuwar sama da mutane 70 tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka yi da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda akasari bakin haure da suka hada da mata da ƙananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Ƙawancen da Saudiya ke jagoranta ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar yau Asabar cewa 'yan Houthi waɗanda suke da iko da arewacin Yemen ba su sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar Red Cross cewa wurin ya kasance cikin jerin wuraren da ya kamata a kauce masa. Daraktan kungiyar Doctors Without Borders na Yemen, Ahmed Mahad, ya ce an kai kusan mutane 200 daga cikin waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti a yankin, kuma tawagarsa a Sa'ada ta ce ga wuraki da dama na nan a ƙarƙashin baraguzan ginin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargadin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Kasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar, yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa a karan farko cikin shekara biyu. Prime Minister Ireland Michael Martin ya ce lokacin farkon bazara yana zuwa, kuma ban sani ba ko na taɓa fatan ganin bikin ranar St. Patrick Day kamar wannan, ko da yake kamar dokar saka takunkumi har yanzu tana aiki. Masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi sun shirya wani gangami gobe Lahadi a Lincoln Memorial a birnin Washington DC na Amurka. Sai dai ana ta yada farfagandar adawa da rigakafin a tsakanin kungiyoyin Amurka daban-daban, ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da kuma ma'aikatan lafiya. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi 20% na manya a Amurka ba su karbi allurar rigakafin ba. Al'ummar Tanga sun yi layi saboda ayyukan kuɗi da aka maido da shi kaɗan a babban birnin tsibirin Pacific ɗin yau Asabar, yayin da ake ci gaba da tsaftacewa na mako guda bayan wata mummuna barkewar aman wuta da tsunamin igiyar ruwa. Gwamnatin Tonga ta ce ruwan sha shi ne babban abin da ta fi mai da hankali, kuma tawagar hukumar ba da agajin gaggawa tuni ta raba litar ruwa 60,000 ga mazauna yankin. Wani kamfanin sarrafa ruwan teku a wani jirgin ruwa na New Zealand da ya isa jiya Juma'a yana iya samar da litar ruwa 70,000 a rana, ya fara ɗiban ruwan teku daga tashar ruwan Tonga. Mazauna da suka rasa gidajensu a wasu tsibirai lokacin da igiyar ruwan ta tsunami ta kai mita 15 akan tekun Pacific ta kudu za a mayar da su babban tsibirin Tonga tafu saboda karancin ruwa da abinci, inji ofishin Prime Minister Tonga ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka raba wa jami'an Tonga. 'Yan majalisa sun ba wa hammata iska a majalisar dokokin ƙasar Honduras jiya Juma'a, yayin wata takaddama tsakanin mambobin jam'iyyar zababbiyar shugaba Xiomara Castro ya koma tashin hankali. 'Yan majalisa daga jam'iyyar ta Liberty mai sassaucin ra'ayi sun yi zanga-zanga bayan da abokanan hamayyarsu 20 suka ba da shawara George Calix, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyarsu, a matsayin shugaban majalisar na wucin gadi. Masu biyayya ga Castro sun yi ikirarin cewa wannan ya saba da yarjejeniyar ƙawancen haɗin gwiwa da Liberty.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yankin arewa maso gabashin Najeriya. A jiya Juma'a ne rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane su 51 ga manema labarai da aka zarga da aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, da kuma wani ɗalibi da ya yanka wani yaro a wuya da riza a makarantar Elkanami da ke cikin garin Maiduguri. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu.
Haje da Martin Dirin dinan 'yan sandan jihar Bundu ta kirawo taron manema labarai, inda gurfanar da wasu mutane guda 51 ga manema labarai da kuma ake zarga da aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da laifin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, da kuma wani matashin ɗalibi da yanka wani ɗalibi da reza wanda za ka ki kwance rai ku kai mutu kwakwai. Rundunar ta ce ta samu wani nasarori na kama waɗannan mutane ne cikin wata guda sakamakon laifuffukan da ake zargansu da shi, da kuma ake sa ran za a gurfanar da su a gaban kotu. Abdul Umar dai shine kwamishinan 'yan sandan jihar Borno. Wannan gurfanar da waɗannan mutane ya ce sun samu wani nasara ne game bisa haɗin kai da jama'a suke ba su, da kuma ya ragu al'umma da su gaba da waye da kan jama'a game da wata sabon salo na 'yan damfara da ke faruwa a jihar Borno, wanda ya ce sukan ƙirƙiro alamar shaida na banki wato David Allen na bogi su kuma tura wanda suka yi kasuwa da shi. Ga dai abin da kwamishinan 'yan sandan ke cewa game da wannan yaro da yanka wannan ɗalibi a makokoro.
Kesi kuma na Elkaneme shi ma muna kan bincike akan shi. Wannan Ahmed Umar Goni shi ne ake zargi, ɗan shekara 16, kuma yaron da ya yi ma wannan yanka a makoshi ne ya yanka hauri kusan guda biyu. Wani a yanzu shi Ahmed Umar Goni ɗan shekara 16 SS2 student ne a makarantar Elkaneme College of Islamic Theology na Maiduguri. Yanzu magana da nake gaskiya yana ya dan sami kanshi domin ba zai iya magana ba saboda kasar abin da shi haka magogoro ba amfanin ma magana, amma zai ka bashi biro zai iya rubuta sunan shi, zai rubuta sunan baban shi, zai ya faɗa ma ga abin da ya faru a rubuce.
Mafi yawan waɗannan mutane da ake zarga sun aikata wannan laifi na amsa laifukan su. Ga dai abin da suke cewa.
Sunanka?
Guji Jalo. Me kai aka wannan?
Kidnapping ne muka yi.
Ku nawa?
Mu bakwai ne muka yi.
To kun kama waye?
Mun kama yaron Adamu.
Eh, Adamu shi waye?
Adamu ba za ku ne.
Ai nani?
Yana wajen Jakasunta.
Nani Jakasunta?
Yamma da garkida.
Okay, a wajen Adamu ne abin ya faru?
Eh.
To ku no ne ku je kidnapping ne?
Mu bakwai ne muka je.
Dukan ku bakwai an kama ku?
A'a, mu uku ne aka kama.
Sauran na suke?
Sauran sun gudu.
Ku kai fada ruwa magana ta ku?
Eh, ni ne.
Me ya faru ku?
Ba abin da ya dan da shi.
To me yasa kai ka sha magogoro haka?
Kan na so ina so a cire ni a body school ne kuma an kiya cire ni. Shine ne ce zan yi abin da za yi abin da ni a hostel din.
Kana so ka cire ka makaranta?
A hostel body school din.
To ko da me kanka wuyin nashi?
Da reza.
To baka tunanin haka yana iya sa ya mace?
A lokacin banzacin hakan zai faru ba da zan yi wannan abu.
To yanzu ya kake ji ganin cewa ka riga ka yanka wuyin shi yana nan kuma kwanta asiri?
Abin da zan ce Allah ya sa yaron ya rayu. Allah ya bashi lafiya.
Alhaji Nasiru Adamu shine kanin mahaifin wannan yaro da aka yanka da reza, wanda yace ya kamata a fitar da yaron waje a kuma duba lamarin biyan su diya don an riga da an yi ma yaron rauni.
Magana diya mu dole wannan zamu bukadu domin a biya yaro hakinsa, a biya diyan shi domin an masa wani lahanin da har abada ba zai taba iya dawowa daidai ba, don a halin ke cikin zuma baya yin magana ma kwata-kwata sai dan ka tabbe shi a biyu rubuta kaga an nakasa wani bangare jinshiki babba a cikin rayuwarsa.
Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayar nan mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? Shin me zai faru bayan da Algeria ta katse hulɗar diplomasiya da Morocco? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Funtuwa. To idan malam mai nasara Nasarawa Funtuwa na saurare, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya samo maka daga tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago, ambasada Hassan Jika Ardo. Nasiru zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa.
To sai tambayar mai sauraron ta biyu, duk da wannan mun goye wasu tambayoyi, yace me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasa? To wannan kuma ana samun hakan din saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa, wani abu ya faru ko an ci zarafin ɗan ƙasa. Misali ɗan Najeriya ne yake ƙasar Saudiya, aka ci zarafinsa, an nemi kuma kamar yadda ya faru a South Africa. Abin da ya faru da 'yan Najeriya dole a kula da wannan, idan har sun yadda sun amince abin da aka yi din na an zalunci ɗan Najeriya ko an ci zarafinsa ko an ji mai wani ciwo ko an kashe wani, to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace. Idan kuma ƙasar ta ki yadda, to yana Najeriya tana da dama ta katse harkar diplomasiya tsakanin wannan ƙasa da ƙasa, ko kuma wani abin da zai iya cutar da ƙasarsa. Sannan ya tabbata cewa wannan ƙasa na goyon baya abin da zai cutar da ita. Sannan an nemi a daidaita, aka gagara, to wannan ana katse harkar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Misali yanzu muna harkan abin da ya shafi Boko Haram, sai muka fahimci wata ƙasa nan kusa yana goyon bayan harkan Boko Haram a Najeriya. Najeriya za ta iya katse diplomasiyanta, harkan diplomasiyanta tsakaninta da wannan ƙasa, saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a Najeriya na maganan Boko Haram. To ire-ire waɗannan abubuwan suna nan da dama. Ko kuma wani yanki na ƙasa
wasu suke kokari su balle daga wannan din nan sannan aka fahimci wata kasa tana goyon bayan wannan yanki din nan su balle daga wannan kasa din nan to kaga ba wanda zai yadda da wannan din kamar healing ka ne wani ya da kokari ya bantare wani gefe da healing ka ya mallaka sannan wani yana goyon bayan sa kaga wannan ma a sabe matsala to ire-ire wayannan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katsai harkar bulwazai tsakanin kasa da kasa
to akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta ƙarshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da Algeria ta dau matakin yanke hulɗar diplomasiya da kasar Morocco musamman ma kan wannan kasa kenan ta Sahara da har yanzu bata samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen kasar Algeria ne suka je wannan yanki na Sahara din aka musu kisan gilla menene zai biyo bayan wannan
to ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin ƙasa da ƙasa kuma in ba a yi hankali ba zai haifar da rigima tsakanin ga rigingimu tsakanin ƙasa da ƙasa in ba a daidaita ba shi yasa wani lokaci kaman African Union kaman United Nations suke shiga irin waɗannan dinnan saboda a daidaita tsakanin ƙasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa wanda kuma ba daidai bane tunda musabbabin kafa waɗannan hukumomin kaman United Nations kaman African Union kaman ECOWAS da sauransu saboda daidaita irin waɗannan rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifin ta sannan kuma ta janye daga cikin waɗannan muradin nata saboda bai samu daidaito tsakanin ƙasa da ƙasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin ƙasa da ƙasa har ba ya kai ga yaƙi to wannan ne ake gudu
to wannan ya nuna misali ba abun damuwa bane ya ce har zuwa wannan sabon zamani kasar Morocco bata bari wani yanki da ake ganin mai cin gashin kansa bane irin yankin Sahara har yanzu bai samu yanci ba dan na san wannan kasar ta Sahara din nan da ba ta da yanci tana da ma da wani karamin ofishi kamar na jakadanci a nan Abuja
to kaga irin waɗannan abubuwan nan duka dole ne mutum ya dubi tarihi kafuwar wannan yanki din nan kamar yadda mutane suke daukowa a ce a mu ma muna son mu sami yancin gashin kanmu kamar yanzu South Sudan yadda suka sami abin nan ne irin waɗannan rigingimu suna nan da dama a duniya kuma ba yanda za a ce an kau da waɗannan kaco kama ba a doron ƙasa ba zai yi ba saboda mai a kulli yau mai akan samu mutane saboda wasu dalilai da suka sami harkar rayuwarsu ko harkar irin yanda ake tafiyar da mulki da sauransu wanda su suke gani ba su gamsu ko kuma suna gani ana zaluntansu ana samu irin waɗannan yamatsai a ko'ina a duniya saboda haka idan mutum ya fahimci irin waɗannan abubuwan suna faruwa a yankuna daban-daban sannan kuma wata ƙasa tana goyon bayan wannan kamar in aka dubi abin da yake faruwa yanzu bakanin tsakanin Ukraine da kuma abin nan Russia irin waɗannan abubuwan suna nan da dama idan aka dubi irin waɗannan abubuwan din nan to wani lokaci sai ita majalisar ɗinkin duniya take shiga ta daidaita ko kuma in ya shafi ƙasashen Afirka ne sai ga African Union sun shiga in ya fi ƙarfin African Union ita majalisar ɗinkin da karan kanta za ta zo ta shiga tsakani saboda da daidaita lamura saboda a kiyaye abin da zai haddasa fitina da bace-bacen rayuka ana irin waɗannan abubuwan saboda a daidaita tsakanin ƙasa da ƙasa amma kulli yaumin dole ne a sami irin waɗannan abubuwan saboda kowa da irin tunaninsa kowa da kuma da abin da yake bukata idan ka dubi abin da ƙasar China yanzu abin da yake faruwa tsakanin ƙasar China da abin nan da Hong Kong da Taiwan akwai irin waɗannan abu ko'ina a duniya saboda haka dole ne a sami irin waɗannan yamutsa saboda kowa da irin abin da yake bukata kowa yana so ya samu cin gashin kansa saboda yayi wasu abubuwan da yake gani ba a masa alhali kuma ba kowace ƙasa ne za ta yarda da hakan ba
yanzu ambassador Hassan akwai ƙasar da za ta iya zama ta ce ita ba ruwanta ma da kafa wani ofishin jakadanci ko hulɗar diplomasiya da wata ƙasa
a'a babu ai bai yiwuwa hakan din saboda duk yadda mutum ya kai ga ci gaba dole ne yana buƙatar tallafin taimakon wasu kuma dole ne mutanen ƙasar din nan za su fito su je wata ƙasa to in dai har akwai 'yan ƙasan a wurin wanda suka kai kimar wani adadi dai da ake buƙata a kula da su ba za ka tilasta ka ce kai yanzu ka kame kowane mutum dan Najeriya kar ya fito ya bar Najeriya tafi wata kasa ba. Sannan kuma akwai abubuwa da dama da kowace kasa take dogaro da wata kasa, saboda haka harkar diplomasiya ya shafi kowace kasa a duniya. Wani abin da kake bukata din nan zai fi sauki in kuna da harkar diplomasiya tsakanin kasa da kasa, amma in babu harkar diplomasiya saboda samun waɗannan abubuwan din nan zai yi maka wuya. Amma in akwai jakadanci to wayannan za a yi musayar tsakanin kasa da kasa saboda wayannan hulɗan jakadanci din nan. Misali kamar Najeriya da Trinidad inda na zauna, kaga wannan ofishin wannan harka din na diplomasiya da an kula tun daga shekara 1973, amma ya wannan ya biyo bayan shi farko shugaban kasa na farko Eric William lokacin da ya taho nan Najeriya kawo ziyara ya nemi kuma a hada zumunci tsakanin Najeriya da Trinidad. Sannan kuma akwai mutanen mu na Afrika wanda aka dauke lokacin da ake sayan bayi da dama da suke wannan yanki din nan, akwai bakake da dama da suke wannan yanki din nan na Caribbean. Saboda haka shi Eric William yana mutunta Najeriya, yana daraja kasar nan, yana ganin kuma Najeriya tana da kima a idon duniya kuma za ta iya tallafawa. Kuma in ba a manta ba shekara 1980 akwai lokacin da kasar Najeriya ta ba wannan kasashen yankin Caribbean din nan ta ba su bashi $5 million wanda sun a taimaka saboda cigaban wannan yanki din nan. To iri wayannan abubuwan nan bukatun da yake sa mutane su daini su kulla harkan diplomasiya tsakanin kasa da kasa.
A nan bari mu yi amfani da wannan dama ambasada Hassan Dikaumu sun yi magana kan Mali, inda kungiyar ECOWAS ko kasashen ECOWAS suka yi taro a Ghana suka yanke duk wata dangantaka ma da Mali din, kasancewa su waɗanda suka yi juyin mulki shugabannin mulkin soja sun tsara za su ci gaba da zama mulki har nan da shekara 5 nan gaba, bayan ture shi tsohon shugaba Ibrahim Boubacar Keita da suka yi. Maimakon su yi kokari su dan takaita lokacin sai suka tsawaita kansu na so su dade suna mulki. Wannan ya nuna yasa ita ECOWAS ta dauki matakin rufe kan iyakokin sama da kasa da hana duk wani wata hulɗa da kasar Mali. Me wannan zai wani tasiri hakan zai ne?
To wannan zai yi tasiri matukar, saboda su mahukuntan kasar Mali za su sami matsala musamman kayayyakin da suke shigowa wannan kasa din nan, duk wayannan yankuna din nan da suka yanke harkar diplomasiya da su, da kuma sun yanke komai duk wata dangantaka tsakanin su wannan kasa din za a sami matsala. Sannan kuma akwai abubuwa da dama da su kasar Mali ba su suke sarrafa su ma sun dogaro daga wasu kasashe. Sannan kuma akwai tallafi da ake samu da wayannan kasashe din nan saboda ci gaba wannan kasa din. Kuma tunda an san cewa harkan shugabanci yanzu a duk duniya an koma harkan demokradiya, to ban ga dalili kuma da za a ce yanzu an kawo mulkin soja kuma a ci gaba da gudanar da mulki har sau shekara 5 da a ce bayan shekara 1 za a miƙa hari wula, kaga duk wayannan abubuwan da ba su faru ba. Amma yanzu su za su sami matsala, yanzu misali harkan makamai da sauransu da kuma harkan abin da ya shafi kiwon lafiya da sauransu, duk abubuwan more rayuwa duka ba za su samu a wayannan kafan saboda an yanke harkan diplomasiya tsakanin su da wannan kasan. Saboda haka dole ne ana sa a tursasa su ne, a tilasta su ne su koma demokradiya din nan, amma su su zauna cin sai bayan shekara 5 babu dalilin yin hakan din. Saboda haka dole ne a koma kan turban demokradiya.
Ambasada Hassan GTR to mun gode kwarai da gaske, sai wani lokaci in mun samu wata tambaya musamman da ta shafi harkar diplomasiya ma nemi ƙarin bayani.
To Allah ya taimaka, Allah ya ba mu nasara, Allah ya zauna da kasar mu lafiya.
Amin summa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin ambasada Hassan Jika Ardo da ya ansa mana tambayoyin, da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya, da kuma wanda ya taimaka wajen hada shirin Haili Hailu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A gobe Lahadi za a soma fafata wasannin zagaye na biyu na 16 na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika da ake yi yanzu haka a kasar Kamaru. Kasashe 12 ne dai da suka zo na daya da na biyu suka sami tsallakewa daga matakin rukuni, inda kuma aka zabo wasu kasashe hudu da suka fi kwazo a matakin na uku daga rukunonin shida. Za a soma fafatawar ne a goben da kasar Burkina Faso da ta zo ta biyu a rukunin A da kuma Gabon da ta zo ta biyu a rukunin C. Daga bisani kuma Nigeria da ta zo na daya a rukunin D za ta kece Rani da Tunisia da ta zo ta uku a rukunin F. A sauran wasannin zagayen na 16, Guinea za ta kara da Gambia, Kamaru da Comoros, sai Senegal ta kara da Cape Verde, Morocco za ta fafata da Malawi, Cote d'Ivoire ta hadu da Masar, yayin da Mali za ta fafata da Equatorial Guinea. A halin da ake ciki kuma kasar Comoros na fuskantar kalubalen mai tsaron gida a daidai lokacin da ake shirin soma fafata wasannin zagayen na 16 na gasar ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana a kasar Kamaru sakamakon annobar coronavirus. Comoros wadda ta sami shiga gasar karo na farko a tarihi ta kuma sami kaiwa a matakin na 16 da zata fafata da mai masaukin baki wato kasar Kamaru a ranar Litinin. To sai dai kuma an sami barkewar cutar ta corona a sansanin kungiyar wadda ta kama mutane 12 ciki har da mai horar da yan wasan kasar Amir Abdu. Yan wasan kasar bakwai kuma sun kamu da cutar ciki har da masu tsaron gida biyu na kasar da suka rage lafiya lau, bayan da babban mai tsaron gida na kasar na farko Salim Ben Boina ya sami rauni. Hukumar kullon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta yi matsaya tun kafin soma gasar cewa dole ne kasashen da suka fuskanci matsalar kamuwa da coronavirus su buga wasa koda kuwa ba su da tabbataccen mai tsaron gida ko daya da bai kamu ba. Hukumar kullon kafar kasar Ghana na shirin sallamar mai horar da yan wasan kasar na Black Stars Milovan Rajivat biyo bayan wajarar da kasar ta yi daga gasar kullon kafar cin kofin nahiyar Afrika da ake fafatawa a kasar Kamaru tun a matakin rukuni. Ghana ta fice daga gasar ne bayan da ta kasa samun nasara ko daya a matakin na rukuni, inda ta sami maki daya tara kunnen doki daya da ta yi. Ghana kuma ta karkare a can kasan rukunin su na C. Kasar ta kuma daukar Rajevic ne a matsayin mai horar da yan wasan ta karo na biyu a watan Satumban shekara ta 2021, inda ya soma da kafar dama har ya sami nasarar samun gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afrika. To sai dai kasar ta fuskanci koma baya sosai a wasannin karshe na gasar da aka soma a kasar Kamaru, lamarin da ya sa hukumar kullon kafar ta Ghana ta yanke shawarar sallamar kocin. Ana sa ran mai gurbin sa da wani koci na rukun kwarya a yayin da yan wasan kasar suke shirye-shiryen fafata wasannin zagaye na karshe na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 a kasar Qatar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Shugaba na biyu mafi karfin ikon fada a ji a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a yau Asabar a wata ziyara da ba a saba gani ba zuwa Addis Ababa da wani jami'i daga Khartoum, wacce ta zo a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula akan iyaka kamar yadda jami'ai suka bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sudan suna ya rawaito cewa Muhammad Hamdan Daglo, wanda aka fi sani da Himeti, wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan, zai kasance a kasar Habasha na kwanaki biyu da zai gana da jami'an kasar Habasha da dama. A yau Asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya, bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi, tashin hankalin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 70 kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana. Harin da aka kai gidan yaron Goiran da ke arewacin birnin Hasake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da hare-hare da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya sanadin mutuwar sama da mutane 70 tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka kai da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar, inda akasari bakin haure da suka hada da mata da kananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.